يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا سيتك سنشوى تردكو أتشتون وني سابا شرنا فتوى رحمة شرنا دا كان باكو داما دومو أيكو دا تنبري ينكو ودن دا سكشا في الدين دا رأيوا كيف إيزوا غمالا دومو سام مفتا كما دي أنا إي أيكو دا ودن نمساق ونن تنبري ني سكن لنبوبو غير منا سفري تاكو سفري ديار 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 خطو 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 دا يا أكو دا كما سفري باكو سفري أكو شدا سفري خطو دا يا خطو ديار ديار دا كما سفري باكو سفري دا باكو باكو takwas shida hudu hudu biyu. Haka zalika za ku iya kuma da sakonnin tambayoyin naku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma shi ne yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Safan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku kasance tare da mu. Kuma kai tsaye zan je ga malamin din domin ya gabatar mana da shimfiɗa kamar yadda yake bisa ga al'ada ta wannan shiri. Akamakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maryam alayha salam ta yi addu'a Allah subhanahu wataala ya bata ɗa namiji wanda za ta miƙa shi ga wato gurin ibada domin ya kasance mai hidima a wannan guri. Allah subhanahu wataala ya karɓi addu'ar ta na ba ta haihuwa, amma sai ya ba ta ƴa mace. Maimakon abin da ita ta yi burin ta samu shi ne ɗa namiji. Ubangiji subhanahu wataala ya labarta mana wannan labari a inda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu Ali Imran, inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ali Ibrahim wa Ali Imran ala al'alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah ya zabi annabi Adam, inna Allah safa Adama wa Nuhan, ya zabi annabi Nuhu, ya zabi alayen annabi Ibrahim da annabi da alayen Imran ala al'alami, wato ya fifita su akan al'ummomi na lokacin su. Allah ya ce dhurriyatan ba'daha min ba'd, wa na wata dhurriya ce sashin su daga sashi, wallahu sami'un alim. Lalle Allah mai ji ne kuma mai gani. Id qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, lokacin da matan Imran ta ce ya ubangiji na, nayi maka bakancan abin da yake cikin ciki na muharraran, dan ya zama yantacce ne ga hidimar ɗakinka. Fataqabbal minni, ka karɓa daga gare ni, naka antas sami'ul alim, domin kai ne mai ji mai gani. Falamma wada'atha, lokacin da ta haifi abin da ke cikin ta, qala rabbi inni wada'tuha untha, lokacin da ta haife ta sai ta ga mace ce, tace ya ubangiji na, gashi na haifi ya mace. Wa laysa adh-dhakaru kal untha, namiji kuma bai zai zama kamar mace ba. To ita abin da ta yi fata da farko ya zama namiji, saboda shi zai fi samun wato ƙarfi na jiki da dama cikakkiya da zai yi wa Allah subhanahu wataala hidima a ɗakinsa. To sai kuma gashi maimakon haka sai Allah ya ba ta mace, shi ne ta ce wa laysa adh-dhakaru kal untha, ɗa namiji ba zai zama kamar mace ba. Wa inni sammaytuha Maryam, ni na sa mata suna Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim, kuma ina nema mata tsari da ita da zurriyarta daga gare ka, daga wajenka, daga shedan wanda yake la'ananni. Abinda za mu kula da shi a cikin wannan kissa ta mahaifiyar Maryam alaiha alaihi wassalam da kuma haihuwar Maryam alaiha salam shine fadarta da Allah subhanahu wataala ya haikaito mana shine fadarta da tace walaysa dhakaru kal unsa namiji ba zai zama kamar mace ba wannan karar alqur'ani yana mana wato yana mana bayani a fili cewa Ubangiji subhanahu wataala bai daidaita da namiji da ɗaya mace ba bai daidaita su a cikin halitta ba bai daidaita su a cikin wato a hankali ba wato kwakwalwa ba bai daidaita da namiji da mace ba a cikin ayyukan da da namiji zai ko ɗaya mace za ta yi Ubangiji subhanahu wataala ya samar da bambanci tsakanin waɗannan halittu guda biyu waɗanda suke kammala junan su ya samar da bambanci ta fuskar ginin jiki da halitta ya samar da bambanci tsakanin ta fuskar tunani ta fuskar ɗabi'u da halayya wannan ka'ida ce ta alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya ambata na cewa halittu ne guda biyu da Allah subhanahu wataala ya yi sun farkon halitta wanda kowane ɗaya daga cikin su yana buƙatar ɗan uwansa amma kuma kowanne Allah subhanahu wataala ya yi masa halittar sa tashi ta daban wace ba lalle ne abinda ɗaya yayi ba ɗaya ya iya yi to wannan shi yasa shari'a da ta zo sa'ad ta musulunci shari'ar annabawa duka sai ya kasance an bambance tsakanin mace da namiji cikin abubuwan da za a kallafa musu ko da za a dora musu akwai abinda aka kallafa wa namiji ba a kallafa wa mace ba akwai abinda aikin mace ne ba aikin namiji ba a damammaki akwai abinda damar mace ce ba damar namiji ba akwai abinda damar namiji ne ba damar mace ba amma Ubangiji subhanahu wataala ya ba da shugabanci da iko a hannun da namiji saboda ginin jikin da Allah ya masa mai karfi ina yadda wato ya mace ba ta da shi Allah subhanahu wataala kuma ya ba shi shugabanci saboda abinda Ubangiji subhanahu wataala ya bashi na ainihin tattaro da hankalinsa ko da wani lokaci guri guda lokacin yayi hukunci baya biyewa abinda yake na zuciyarsa na tausayi ko kuma ainihin na ainihin kiyayya ko wani abu irin wannan to wannan bambancin dole ne idan ana son rayuwar dan adam ta tafi daidai a doran ƙasa a lura da shi dole ne a lura da waɗannan bambance-bambancen idan aka ce za a haɗe abinda Allah ya rarrabe to za a samu matsala ko a ina ne kuwa duk abinda Ubangiji subhanahu wataala ya nuna da bambanci domin yana daga cikin hikimar Ubangiji a baya haɗe abubuwa biyu masu bambanci ya ba su kunci iri ɗaya kamar yadda baya rarrabe abubuwa iri ɗaya ya ba su kunci daban-daban la yajma'u baina al-mutakhtalifaini ko mutanaqidain sannan kuma wala yufarriqu baina al-mutamathilain abubuwan da suke iri ɗaya to kunci ɗaya za su ɗauka abinda suka yi sha suka zama daban-daban to kowanne zai ɗauki hukuncinsa shi yasa za mu ga a shari'a akwai inda za ka iya cewa shari'a ba ta bambance ba wato wajen wanda ya aiki na alkhairi ko ya aiki mummuna wannan duk kowa zai samu sakamakonsa a gurin Allah in kyakkyawa ya yi zai samu kyakkyawan sakamako in mummuna ya yi zai samu mummunan sakamako wajen sakayya Ubangiji subhanahu wataala bai rarrabe ba wajen sakawa abinda mace ta yi ko abinda namiji ya yi kowanne za a yi masa sakayya gwargwado irin aikinsa man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Ubangiji subhanahu wataala ya ce man amila salihan duk wanda ya aiki mai kyau min zakarin aw unsa wa huwa mu'min mace ne ko namiji yana mu'mini falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan to lalle za mu raya shi rayuwa mai kyau wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu saka musu da ladan su fiye da abin da suka kasance suna aikatawa kaga anan wajen bayar da sakamako na aiki Ubangiji subhanahu wataala ban bambance tsakanin da namiji da ya mace ba duk kowannen su in yi aiki na kwarai zai ga sakayya ta kwarai Allah subhanahu wataala yana cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udhiru amala 'amilun minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Ubangiji subhanahu wataala ya ansa musu addu'ar su wato ba zan tozarta aikin mai aiki daga cikin ku ba namiji ne ko mace sauraka wajen sakamako Ubangiji subhanahu wataala ba zai tozarta aikin wani ba saboda shi namiji ne ko ya tozarta aikin wata saboda ita mace ce kowa zai saka masa gwargwadon abin da ya aikata khairan in khairan fa khairu wa in sharran fa sharr amma a wajen shi karan kansa aikin Ubangiji subhanahu wataala sai ya bambanta ba akwai abubuwan da aka dora wa namiji ba dora wa mace ba ko kuma a an dora musu aikin amma kowa da irin yadda zai bayar da shi yanzu muka sa misali in muka dauka sallah kaga sallah da namiji da mace duk an shar'anta musu sallah kowa zai yi sallah kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kama ra'aytu min usalli amma shi namiji an karfafa masa ko kuma ma ka ce an wajabta masa ya je masallaci yayi sallah a cikin jami'i sabanin mace ita ba a wajabta mata da kace a gidanta yafi mata alkhairi domin zai fi mata sauki a bisa dabi'ar ginin jikinta da kuma irin aikin ta da aka dora mata tayi sallah a gida yafi a ce tana zariya a duk sanda aka kira sallah sai ta dauki mayafi ko lullubinta ta tafi masallaci sannan ta dawo an kuma kira sallah ta kuma fita tana da aikace-aikace a gida tana da ƴaƴa da take kula da su wannan idan har aka dora mata irin wannan zariya kamar yadda aka dora namiji to zai kawo tasgaro ko cikas a cikin aikin da kuma yake nata ne amma aka ce sanda take so ta tafi ka a hanata amma bai tayi sallah a gidanta yafi lada kaga aka samu rarrabewa sannan ta suturar da ɗa mace za ta sa a sallah ba shine suturar da ɗa namiji zai sa a sallah ba kaga duk wannan duk da cewa asalin ita sallar abu ɗaya ne aka umarce su da shi kuma kowa idan yayi gwargwadon yadda ya gabatar da sallar nan haka za a bashi ladansa ba tare da an yanke masa komai daga ciki ba ko a rage masa daga abin da ya cancanta to haka nan in ka ɗauki sauran ayyukan kowanne za ka ga cewa akwai inda aka yi tarayya akwai kuma inda aka rabu daidai da gwargwadon yadda ginin ko ɗabi'ar halittar su waɗannan jinsi guda biyu take to haka za mu ga Allah subhanahu wataala ya ba wa namiji shugabanci kamar yadda ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne tsaye da shugabanci akan mata shi ne ma'ana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa maza ke tsaye da shugabanci akan mata bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su da shi akan sashi shi ne ubangiji subhanahu wataala ya ba wa dan da namiji karfin wato halitta da ginin jiki da zai shiga ya sha wahala ya kujuba ya faɗi tashi ya sabo abinda za a ci ya kawo wa matarsa ko ya kawo iyayensa wasa mahaifiya ko ya kawo ƴaƴansa mata ko ƙannansa ana shi zai je yayi wannan sannan ko ubangiji subhanahu wataala ya ƙara masa da wato kamala ta hankali wacce a jumlance ba a ba mace ba a jumlance ya ce a jumlance ina nufin ana iya samu mace tafi wani namijin ana iya samu wata macen tafi wani namijin amma a jumlance in aka kalli jinsi da jinsi to jinsin maza yafi jinsin mata anan to sannan Allah ya ce wa anfaqu min amwalihim kuma da abinda suka ciyar da dukiyoyinsu wanda yake nuna cewa ubangiji subhanahu wataala da ya bashi karfin halitta da damammakin da bai ba wa mace ba sai dora masa nauyin kuma shine zai rika nemawa yana mata idan mahaifiyarsa ce tilasta ciyar da ita idan kanwarsa ce tilasta ciyar da ita ba ta aure ta yi ba tana gurin mijinta tilasta ciyar da ita musamman ma idan kasance ba ta da wanda zai ciyar da ita ba ta da uba ya zama shine ubanta idan yarsa ce dole ciyar da ita har sai in ta aure ta shi karkashin mijinta idan matarsa ce ta da ciyar da ita ala ayi halin ita a koda yaushe ba ta za a yi ba ita ce za a nema ta bayar ba saboda haka Allah ce wa bima anfaqu min amwalihim to kaga idan har shi ne zai dauki nauyin gida gaba daya to ya kamata shugabancin ya zama a hannunsa to wannan hikima ce ta ubangiji saboda ya mace akwai wasu abubuwan da suke bujiro mata wanda baya bujiro wa ɗana mace namiji baya al'ada mace take al'ada lokacin da take al'ada din nan tana shiga wasu hala wasu yanayi wani yanayi wanda kowace ya mace ta san irin yanayin da take ciki lokacin da take al'ada ɗa namiji yana da baya da wannan abu da yake bujiro masa duk wata wanda zai iya kawo masa wani cikas a cikin lamarinsa shi yasa ya mace aka ɗauke mata ma ibadar sallah a cikin wannan lokaci kuma aka ɗauke mata ramuwa ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta rama ba sannan ya mace ita take ciki take ɗaukan ciki namiji baya ɗaukan ciki a wannan watanni da za ta yi tana goyon ciki ta san wani irin yanayi take ciki abinda da take iya yi ba za ta iya yi ba namiji ba shi da wannan abin da zai gitto masa ko ya shigo gabansa har da zai hana shi ya yi wasu abubuwa ya mace take shayarwa take shayar da abin da ta haifa namiji ba ya shayar da ɗansa sai dai ya mace ta shayar da shi to a duka waɗannan yanayi daban-daban za ta buƙaci kulawa ta musamman sannan za ta buƙaci wata dama ta samu lokaci nata na kanta ba za a wato a ɗauke mata wani abin da ta saba yi a lokacin da ba ta da wannan larura to kaga namiji shi ba ya da wannan to kaga a nan akwai bambanci wanda dukkan wani mai hankali ya san akwai wanda duk zai ce babu bambanci a nan kaga ya fita daga cikin wato jumlar masu hankali to kasancewar haka abin yake sai ya zama na ayyukan su kowanne an bashi daidai da nashi ya mace sai Allah subhanahu wataala aka bata kula da abin da ya shafi usra wato abin da ya shafi family abin da ya shafi haihu abin da haihuwa da renan yaro da tarbiyarsa da kula da gida da kula da mijinta idan ya wahala ya je ya dawo gida ya samu abin da zai samu na sakan na nutsuwa ومن آياته خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وبني سبحانه وتعالى يسني ما تاسك ذم سكن وتنسوا ذم ذا جنس يعند يفتا يشا قرمنيا أوجي تو إن يدعو جداكم يسامو نسوا تو ما تلنتاش إتسزا تيما كاما سودين سامة مثلا ونن نسوا تو سي الله سبحانه وتعالى سيتو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى mata sai ku zauna a gidajenku kada ku rika yawo ku ne can saboda in kuka bar gida to gidan ya zai zama wa yake kula da shi in aka ce gida ana nufin yara da tarbiyar su da kula da su sanan da miji shi ma zai buƙaci wannan kulawar da kula da shi don haka sai aka dora masa shi kuma duk inda zai je ya nemo arziki na halal ya je ya nemo muku da yake ciyar da ku ya zama da wajibi ne kula da cin ku da shan ku da lafiyar ku da sitirar ku da kwanciyar hankalin ku dole ne yayi wannan in ya ki to yana cikin masu laifi yana iya tilasta shi a kwata da karfi ayi wannan haƙin to wannan shine yasa wato da musulunci yazo ya samu mutane a jahiliya larabawa ba sa ba ya mace gado ba sa ba yaro karami gado ya mace kwata-kwata ba ta cin gado sawa'un babba ce ko karama ce yaro karami ko namiji ne ba ya cin gado saboda su a gurin su gado ana ba da shi ne ga wanda zai iya daukan takobi ya fita je ya fada ya yaki ya kai hari ya kai farmaki ya je ya fashi ya samu kuɗi ya kawo cikin kabila to wanda shi yake bawa gado amma ya mace tunda ita ba yaki take ba to bai kamata an mutu ba a ba ta gado to da musulunci yazo ce a'a ba maganar wannan da namiji ne wannan ya mace ne wajen cancantar a ci gado kowa za a bashi yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hazzi al-unthayayn nace yana muku wasiya ga ƴaƴanku aulad anan ya kunshi da namiji ya kunshi da ya mace ya kunshi babba ya kunshi karami babu bambanci lizakari mithlu hazzi al-unthayayn sai Allah ya ce to a bawa namiji kaso biyu a bawa mace daya wato a bawa namiji kaso biyu a bawa mace daya idan ƴaƴa ne misali suka ci gado na umma haifinsu to a bawa namijin kaso biyu ita kuma a bata kaso daya a cikin wannan dukiya to anan ita ce mai riba fiye da shi saboda ita wato a kowane yanayi karuwa ta yi ba raguwa ta yi ba shi kuma raguwa yake zai yi idan an bashi dole zai ciyar da matarsa zai ciyar da kanwan nan tashi idan har ba ta da aure shi zai kula da ita ko da tana da wannan kaso ɗaya din shine mai bata idan tana da miji mijinta ne zai bata kar kaso ɗayan ta din nan yana nan a hannunta ajiye sai dai ta juya ta wasu abubuwa na ta na jin daɗi da morewa ta rayuwa amma dai wani abu na wajibinta to ko dai mijinta zai mata ko kuma dan uwan nan nata da ya dauka kaso ɗaya da ya ɗauka so biyu ɗauka so ɗaya shi mata to kaga ita bata da matsala shi yake shi ne zai ragu amma ita karuwa za ta in bata da aure ta karu don shi zai mata kuma tana rike da abin in ta yi aure mijinta zai mata kafin ya yi mata ɗin ma sai ya ɗauki sadaki ya biya ta a ƙa'ida dole ne ya bata wannan sadakin nata ne to ga sadakinta ga kuma ciyarwar da zai ci gaba da yi mata to kaga anan in ka duba sai kaga shine tsantsar adalci wajen kaso din duk da cewa ba kowane lokaci bane mace take namiji yake fifitan mace a wajen gado akwai guraren da mace za ta fi samun gado fiye da namiji akwai irin da gurin da za su yi daidai akwai inda ma macen ne za a bawa shi namijin ba a bashi ba akwai wajen halat guda sun kai 30 ko 30 da wani abu inda ko dai tafi shi ko su yi daidai ko kuma samu shi ya rasa to amma a inda din za ta fi zai fita to za ka ga cewa ita dai riba ta ci ba wai raguwa ta yi ba amma shi raguwa zai yi ko ya karba hakan zai yi aure shi zai dauki kudin aure ya biya kuma ce zai bawa in ya auro ta shine zai ciyar da ita mace ce zai ciyar kaga shi da shi raguwa zai amma ita nata sai dai ma ya karu akan yadda yake to wannan shimfida ina yin ta ne saboda zama bayani ne game da masu yunkurin su ce za su daidaita ɗaya mace da ɗa namiji a wajen gado kowane yanayi saboda daidaito na gender kamar yadda suke faɗa saboda a samu daidaito na jinsi ita mace ce shi abin da ita jinsin ɗan adam ne shi ma jinsin ɗan adam ne to bai kamata a rabe su don an kawo bambanci tsakanin ɗaya mace an nuna mata ita ɗaya mace ce bara a kwato mata haƙƙinta a daidaita su wannan idan aka yi haka to ba adalci aka yi ba faɗa aka yi na farko da Allah subhanahu wataala sannan kuma adalcin aka rushe wanda shi Ubangiji subhanahu wataala shi ya fi kowa saninsa duk wani wanda zai yi tuciyar zai kawo wani abu adalci bai kai Allah subhanahu wataala ba Ubangiji subhanahu wataala shi ya yi halitta shi ya san me ya halitta Allah subhanahu wataala yake cewa afala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba lalle Allah shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta duk wani wanda ya kera wani abu mun san cewa shi zai fi kowa ba da labarin abin nan da ya kera shi zai ma yi manual ya ce ga yadda ake gudanar da wannan abu ka zuba masa kaza ka canza shi lokaci kaza in kaga yana kaza ka taba kaza kuma duk za a yi masa biyayya saboda me sai a ce saboda shi yake kayansa to amma Allah subhanahu wataala da aka yadda shi ne ya halittar amma shi in ya faɗi ga yadda halittar nan za ta rayu ko za gudanar da abubuwan da sai a masa bore a ce ba za a yi ba to wannan ba karamin hadari bane mu musulmi a gurin mu Allah subhanahu wataala shi yafi kowa sanin abin da yake adalci kuma shi shari'arsa ita ce tafi kowace shari'a zama adalci tafi zama adalci duk wani abin da shari'ar musulunci ta zo da shi idan aka tsaya aka yi maka bayanin sa filla filla to dole ne za ka yi rissina ka yi da cewa a nan adalcin yake in aka karya wannan abin to shine aka shigo da rashin adalci musulunci bai zo da wani abu daidaito ba tsakanin ɗaya namiji da mace babu wani abu daidaito abinda musulunci ya zo da shi adalci amma ba daidaito ba daidaito wannan ba zai yiwu ba ba ma tsakanin ɗaya namiji da mace ba hatta namiji da namiji dole a samu bambanci ka shiga ma'aikata za ka ga wani yana ɗaukar albashi da yawa ɗan kaɗan wataƙila kuma wanda yake ɗan kaɗan ɗin nan aikin sa ya fi na wanda yake ɗaukar da yawa don menene ba a yi magana daidaito a nan ba wannan namiji ne wannan namiji ne wannan mutum ne wannan mutum ne amma an dubi wasu abubuwa aka ce to wancan a bashi da yawa wannan a bashi kaɗan ashe kaga ba zai yiwu ba ko namiji da namiji a daidaita Allah subhanahu wataala yana cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su zama daidai ba wala yastawi al'ama wal basir mai gani da wanda baya gani ba za su zama daidai ba in ka dauko mota ko jirgi a tuba da tukin sa ba za a bawa mara gani ba za a dauko mai gani a bashi to ashe ko dole ne a ce akwai bambanci to a zo a ce akwai wani abu sunan shi daidaito babu shi abinda musulunci ya sani shine adalci kuma shine kowa a bashi haƙƙinsa duk wani mai haƙƙi da abin da ya cancanta to kada a tauye masa haƙƙinsa a bashi haƙƙinsa kaɗan ne ko da yawa ne shi yasa Allah subhanahu wataala da ya zo maganar mace da maganar mata sai ya ce wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja abinda za aka dora akan su na haƙƙi to su ma suna da haƙƙi akan mazajensu amma sai Allah ce wa lirrijali alayhinna daraja maza suna da fifikon daraja a kansu ana nufin mai gida shine mai gida yana nan a mai gida a ji maganarsa a bi umarninsa matukar bai saba wa Allah ba a girmama shi yadda ya kamata a yi masa a matsayinsa na mai gida wannan shine wani rijali alaihin da daraja saboda abinda Ubangiji subhanahu wataala ya danka da shugabanci a kansa to ka zo ka ce a'a yadda yake ita ma haka za ta zama yadda zai fita ba tare da ya nemi izininta ba ita ma in zai ta fita kar ta nemi izininsa yadda zai yi tafiye-tafiyensa ita ma ta yi tafiye-tafiyenta haka yadda zai ba da umarni ita ma ta ba shi umarni haka to kaga an ce a rusa gida ka a gina gida domin babu inda za a haɗa shugabanci ya zama sama da ɗaya kuma tafiya ta yi tafiya kuma babu inda za a samu tafiya ta yi babu shugabanci duk inda za a samu mutum biyu to dole ne sai an samu ɗaya yana girmama ɗaya amma in ya kasance duk daidai suke kowa zai iya bawa kowa umarni kowa zai iya hana kowa zai iya bijirewa kowa to babu abinda kuma za su iya yi tare. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wata'ala shi kuma so ya gina rayuwar dan adam ba rusa ta ba. Saboda haka alqur'ani da yazo ya kawo abubuwa ka'idojin da za su gina rayuwar dan adam ba wanda za su rusa shi ba. Duk wanda yace zai zo ya sa kafa ya shure waɗannan, to abinda yake nufi shine ya shure wannan gini da Ubangiji Subhanahu wata'ala yake so ya abin nan. Saboda haka mu musulmi mun yi imani cewa abinda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shimfida mana a cikin alqur'ani, abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin sa a sunna, shine kololuwar hikima kuma shine kololuwar adalci. Kuma ba mu yadda cewa akwai wani abu sunan shi daidaito kowane ta kowane janibi ba. Dole yadda muka yadda a halitta akwai bambanci, to haka nan a ayyuka ma dole zama akwai bambanci, to haka nan abubuwan da za su biyo bayan ayyukan su ma dole ne su bambanta. Shi kansa wanda zai fito yana holokon cewa ya daidaita ɗaya namiji da ɗaya mace, wasu turawan yamma da suke ta wannan propaganda din su ma sun san ƙarya suke yi, saboda a aikace su ma ba sa ɗabbaka wannan. Me yasa ana kwasan kokowa ba a haɗa ɗaya namiji da mace su yi kokowa tare, a ce a haɗa mace da namiji a ce su yi kokowa, amma sai a haɗa mace da mace saboda nan halittar jinsin ya zama ɗaya, nan kuma jinsin ya zama ɗaya. Ƙwallo wannan ana yi, ai suna da ƙwallo ta mata, suna da ta maza, amma ba za a zo da tim ɗin maza da tim ɗin mata a yi ƙwallo ba, kowa da nashi. Wannan tim ɗin da a shi kaga daidaiton ba zai yiwu ba, akwai inda dole a yadda cewa akwai bambanci. To tunda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bambanta a cikin halitta, to dole ayyukan kuma su za su bambanta. Ayyukan da mace za ta yi, abinda namiji zai yi mace ba lalle ta iya irinsa ba. So dole a bambance wajen me za a dora wa mace, me ba za. Shi yasa wannan aya ta zo karara, walaysa dhakaru kal unsa, walaysa dhakaru kal unsa. Duk wanda yake zai daidaita, to da Allah yake fada, idan musulmi ne yake ganin cewa wannan ka'idar da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bayar ba daidai ba ce, to babu shakka wannan ya bar musuluncin, ya yi ban kwana da musulunci. Indai har zai ce wannan ka'idar da Ubangiji fada walaysa dhakaru kal unsa, shi zai ce duk ɗaya suke sun zama equal, to wannan ya ƙaryata Allah ya bar musulunci. In kuma ya yarda cewa haka ne, walaysa dhakaru kal unsa, to dole ne ya imani da cewa hukunce da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shimfida alqur'ani na bambancewa tsakanin ya mace da ɗa namiji a wajen rabon gado, inda aka fifita namiji yadda a fifita shi, inda aka daidaita su da mace ya bar shi haka, inda ba aka fifita mace ya bar shi haka. To wannan shi in har ya yarda da wannan, to dole ne ya fito kuma ya yi magana wajen ya ga cewa ba a yi tunanin a zo a kawo wata doka wacce za ta rushe wannan adalci da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya shimfida a rayuwa ba. Allah ya ba mu dacewa.
To amin sun amin, mala Allah ya saka da alkari. Tambayar mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga masallawan garaguro, wanda yake cewa assalamu alaikum malam, ya halatta abin ne jariri a cikin gida?
To ko ba jariri ba, ma ko babba za a iya binne shi a cikin gida, ba haramun ba ne dan an binne mutum a cikin gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa aka binne shi abin a ɗakin da Aisha radiyallahu ta'ala anha. Akwai Yazid ibn Abdullah ibn Shakhir, wani ɗaya daga cikin tabi'ai ne, ya yi wasiya cewa idan ya rasu a binne shi a gidansa, kuma aka zartar da wasiyarsa. Al-Hasan al-Basri ya halarci jana'izar kuma ba tare da ya inkari ba. Saboda haka in dai har akwai inda za a binne shi, kuma ba an binne shi ba ne don a yi wasu abubuwan da bai kamata a yi a tare da shi ba, ba komai, ma kai shi makabarta, wannan zai fi masa falla ya zama cikin ɗan uwansa musulmi, yana samun addu'ar duk wanda ya zo makabarta ziyara, wannan zai taimaka masa shi kansa. Amma halaccin yin hakan ba wani abu a kai.
To sai tambayar da zo daga Shamsuddin Bala, yake cewa assalamu alaikum malam, mutum ne ya tayar da sallah shi kadai, bayan ya yi raka'a biyu sai imamu suka zo suka bi shi, ya zama liman, sai kuma sallarsa ta samu matsala, sai ɗaya daga cikin mamun nan ya zama shi ne limamin. To malam, a nan waya za a yi, zai cika sallar liman ɗin ne ko kuma zai cika tasa ne shi da ya shiga ya zama liman ɗin?
Ma'ana ya zama liman bayan masbuki ne? To idan masbuki aka jawo shi a ka'ida, in mutum ne mai fahimta, to zai sa wani, ba zai karɓi limancin ba. Ba wai cewa aka yi liman ya yi maka ishara shikenan dole ka ansa ba, kuma ka zama liman ko an ki ko an su, a'a. Shi wani lokaci ma liman ai kawai za a ga ya janye ne ya fita, ba wai lalle sai yadda mu muke zato sai ya zo hannunsa ya jawo wani mutum ba. Ka san mu muna tsammani wai in za a ina ibantar da wani sai an tabo shi, a'a. liman yana cikin sallah larura ta same shi yana iya janyewa ku da kuke gaba kuna ga ya janye wani daga cikin ku wanda ya cancanta sai ya wuce to in mai ilimi ne shi ya san masubuki ne shi to kaga ba zai wuce ba in kuma har ya wuce to ku bai lazurce ku ba ku sauran ma mu ku bi shi saboda shi dan masubuki ne sallah sa ba ta fi daidai da liman ba saboda haka sai ku ci gaba da sallah ku kadai ku bar shi shi ba zai sallar sa ba za ta yi da ku ba sai ku ci gaba da sallar sa a haka amma in kuka bi shi a haka shi ba zai bai cika sallar sa ba kuma ya zauna ya yi sallama da ku kaga sallar sa automatically bata yi ba shi to haka in har haka ta samu to ku ko dai ku tura wani daga cikin ku wanda kuka san cewa shi tare da ku kuke ci gaba da sallah ko kuma kowa ya tashi a wannan yanayi
da sai wannan shi kuma Aminu Aisar yake cewa akramakallah yana son karin bayani ne a dangane da kalmar nan ta ikhlasi
ikhlasi tana nufin kai dan Allah tana nufin duk abin da zaka yi kai dan Allah subhanahu wa ta'ala kada kai saboda wani ya yabe ka ce ka iya ko kuma saboda wani abu da zaka samu na duniya ka kawo Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarka kuma kai dan shi yace kai shine abin da ake nufi da ikhlasi kalmar ikhlas daga abin al-zahabul khalis ance al-zahabul khalis yayin da zinari ya zama tatacce ne babu wani abubuwa da wasu sinadarai da suka shiga cikin sa ya zama tataccen zinari to ana nufin ibadar ka ta zama tatacciya ba tare da ka gurbata da wani abu shine abin da ake nufi da ikhlas
da sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam shin akwai bambanci tsakanin riya da kuma sum'a
riya daga ru'ya ne wato kai dan wani ya gani kana yi wato kana aikin ibada ne dan wani ya ganka kana yi ka ji dadi idan ba dan yana gurin bota kila ba za ka yi ba in ka ga a bayan idan sa ne ba za ka yi ba amma in ka ga yana kallon ka to za ka yi in sallah ce kake yi ka ga yana kallon ka yana zaune kusa da kai to za ka tsaya ka yi ta a natse ka ba ta haƙoƙinta ka yi cikakkiyar tsayuwar sallah ka yi cikakken ruku'u ka yi komai cikakke amma bayan idan sa ne to za ka yi ta yadda ka ga dama ko ma ka ƙi to wani shi ake cewa riya yin abu don wani ya gani sum'a kuma don a ba da labarin kayi wato ba lalle ne kayi a gaban mutane amma kana so in kayi kuma a faɗa duniya ta ji cewa wani fa yana kaza yana kaza yana kaza daga assam ne kalmar sum'a daga assam ne assam'u shine ji ko abin nan saboda ka kayi dan a watsa labarin to amma duk dai abu ɗaya ne suke abin nan illa ɗaya suke yi shine suna rushe ikhlasi da riya da sum'a din duk abu ɗaya suke haifarwa shine ruguza ikhlasi domin ikhlasi shine ba kai dan wani ya ce kayi ba ba kai dan ajiyar ba ba kai dan a gani ba
to sai mai tambaya na gaba wato Mustafa Shaibu yake cewa malam yana son karin bayani akan hadisin da ke cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in
hadisi ne sahihi da cikin sahih al-bukhari da muslim isa abu huraira wa riwayar anas la yu'minu ahadukum kada dayan ku zai imani ba hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi riwayar anas sai ina jin cewa an-nasi ajma'in ko riwayar abu huraira dayan ku zai zama mu'mini ba har sai na zama mafi soyuwa gare shi fiye da mahaifansa da ƴaƴansa da ma mutane gaba daya wannan yana nuna cewa ba za ka zama mumini cikakke ba har sai soyayyarka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta dare kowace soyayya ta dare duk wani abu da kake so sawa'un iyaye ne saboda su ne asalin samuwarka su ne sababin samuwarka a duniya ko ku ƴaƴa wanda su kuma ta wajenka suka samu ko ba wasu mutane waɗanda kake ganin suna da wata minna wani abu da suka yi maka wanda ba za ka manta ba shi yasa kake son su to ya zama na soyayya da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dara ta waɗannan abinda ake nufi ta dara ta su za ka bar abinda suke so idan ya ci karo da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so idan suka neme ka da wani abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka kai wannan abun to ba za ka yi musu biyayya ba dan ka dadada musu ko da kuwa za ka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to wani alama ce da take nuna fifita soyayyarka akan soyayyarsu za ka haƙura da su ka rabu da su ma kamar da sahabbai wasu suka rabu da iyayensu saboda su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su yi imani da shi saboda iyayen nasu sun nemi sai sun ci gaba da zama a cikin kafirci suka yadda suka saba wa iyayen su, wasu ma suka yi fito na fito da su a fagen daga, ko cikin sahabbai waɗanda suka yi fito na fito da iyayen su a fagen daga a gurin yaƙi saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa ɗayan su zaka ji ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya bakin Allah, wato da a ce za a zo da kai ya rasulullah ana neman a kashe ka ko a yi maka wani abu mara kyau, a ce in fanshe ka da iyayena to zan ba da iyayena in fanshe ka, kaga kololuwar soyayya kenan. To shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya gargadi ga waɗanda za su fifita son wani abu na duniya akan san Allah da manzansa, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah subhanahu wata'ala yace ka ce da su in kana aba'ukum, in har iyayenku, wa abna'ukum da ya'yanku, wa ikhwanukum da yan uwanku, wa ashiratukum da danginku, wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka tattara, wa masakin tardawnaha wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, da wani kasuwancin da kuke jin tsoron ya samu matsala ya tasgaro, wa masakin tardawnaha da gidajen da kuke jin dadin zama a cikin su, kuka yarda a cikin su za ku zauna, a habba ilaikum min Allahi wa rasulihi, idan har waɗannan abubuwa takwas su kuka fi so fiye da Allah da manzansa, fatarabbasu to ku yi jiran tsammani, hatta ya'ti Allahu bi amrihi, har Allah ya zo da al'amarinsa, to har lokacin mutuwar ku ta zo ku ga irin yadda Ubangiji subhanahu wataala zai muku. Kaga wannan gargadi ne da barazana mai tsanani ga wanda zai fifita san ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa akan san Allah da manzansa. Saboda ka san Allah da manzansa wajibi ne ga kowane mumini idan har yana so ya samu tsira a ranar gobe kiyama.
To sai sakon Mubarak Jibril ɗan cibi yake cewa malam, wasu suna kiran gayi da cewa gayu mutanen Allah, shin ko wannan maganar ta halitta addinin musulunci?
To in suna nufin halitta, wato gayu halitta ne na Allah, gayu da wanda ba gayu ba ma duk halitta ne na Allah, saboda haka maganar ba ta da wani aibi haka ta fi fuska. In ana nufin mutanen Allah ma'ana waɗanda Allah ya halitta, to in kuma ana nufin a'a su wani daraja ce da su a gurin Allah, kuma yadda ake cewa ahlul qur'ani ahlullah, ma makaranta alqur'ani mutanen Allah ne, in ana nufin daraja ce da su, su ta musamman saboda su gayu ne, to kaga wannan maganar ba ta da wani kanshin gaskiya, saboda kawai mutum gayu ne shi sai zama yana da wata daraja wani fifiko a gurin Allah, wannan ba haka yake ba.
To sai wani ya ce assalamu alaikum malam, menene hukuncin matar da tsura lokaci kankani alfajiri ya fito al'adar ta ta tsaya, shin za ta yi sauran sallolin da suka gabata ne a baya?
A gurin wasu malamai za ta yi magariba da isha'i, amma a magana kauli sahihi ba za ta yi ba, za ta yi abin nan, za ta yi isha'i amma ba za ta yi magariba ba. Isha'i kam duk da cewa wasu suna cewa isha'i tana fita daga lokacin sulusun dare na farko idan ya tafi, amma za ta iya yin isha'i, amma maganar magariba ba ta zama a kanta ba.
To sai wani ce salam dan Allah, da gaske ne haska sama da fitila haramun ne? Daga Nazifa Abdullahi.
Ban san me dalilin haramtawa din ba, ban sani ba.
To sai shi kuma Garba na hali kan ba jihar Kebbi da Nura Idris Rijale muska aiko da tambaya da ke cewa shin za a iya ɗaukar azumin nafila ba tare da an yi sahur ba?
Ai shi sahur ba wajibi ba ne, sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ƙarfi, yin ta yana nuna bambanci tsakanin azuminmu da azumin ahlul kitabi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, bambancinmu da su shine wannan aklatus sahur, bambancinmu da ahlul kitabi wajen azumi shine aklatus sahur, abincin da za mu yi na sahur, sannan Allah subhanahu wataala da mala'iku suna salati ga masu yin sahur, falalar sahur ta zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa, amma ba wai wajibi bane, saboda idan ta yadda in baka yi sahur ba zaka samu matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da safe, saboda na azumin nafila yakan tashi da safe ya tambayi matansa abinci, idan akwai wacce take da shi sai ya karba ya ci, in babu sai ya ce inni sa'id, to shikenan daga yanzu azumi nake, kaga bai kwana ma da niyyar azumin ba, bai yi tunanin sahur. ya tashi sai kuma ya ga cewa yana iya azumi idan babu abinci a gida. In akwai abinci shikenan sai ya ci abincinsa, in babu abinci daga lokacin sai ya kulla niyyar azumin nafila. Shi yasa aka ce azumin nafila ana iya kulla shi koda da rana ne, sabanin azumin farilla sai an kulla niyyar sa da daddare, amma shi na nafila koda rana ne zaka iya kulla. To ka ga ba maganar masu hor.
Ta sai mai sako na gaba Kabir Yusuf yake cewa malam me yake ta aiwa mamaci bayan sanya shi a cikin kushewa, domin yana ganin wasu suna tafiya da Alkur'ani a raba a makabartar domin a karanta wa shi mamacin.
Baya daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam in an gama jana'iza ya ce a karanta Alkur'ani, baya daga cikin sunnarsa. Abinda aka sani na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Aga gama binne mamaci Annabi yakan ce ku nema wa dan uwanku gafara, ku roƙa masa Allah ya bashi tasbiti, ya bashi jajircewa wajen ansa tambayoyin da za a masa, domin yanzu za a fara masa tambaya. Wannan shine abin da aka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar mutane ya gaya musu, amma ba da Qur'ani ake zuwa. Lokacin Annabi ma ai ba Qur'ani a rubuta da za a rarraba har a ce kai ga na kai ga na. So da ganin aikin ma ka san dole ne aiki ne na baya baya, na lokacin sa ma ai da aka tattara Alkur'ani hadda zaka ce ka samu mu abin asali. So baya daga cikin abin da aka ci, kuma ka karanta Alkur'ani mai kai baka ce komai ba, addu'a ba shine ka karanta Alkur'ani. Karanta Alkur'ani a ciki akwai labarin su Fir'auna, su Annabi Musa, su Annabi Isa, Annabi Ibrahim, akwai labarin al'ummomin da suka gabata, Samudawa da Adawa, akwai umarni, akwai hani, ba wai duka abin da yake ciki addu'a ba ne. So kana karantawa kai a matsayin ka na abin ibada kake yi. So amma shi da yake cikin kwanci a cikin kabari shi har yanzu baka ce baka yi masa wani abu ba, shi abin da yake bukata a lokacin ka ce Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya yalwata masa, Allah ya gafarta kurakuransa, Allah ya bashi gidan aljanna, Allah ya bashi ikon ansa tambayoyin da za a yi masa. Wannan abin shi yake bukata, ba karatunka da za ka yi na Alkur'ani. Karatunka naka ne kai, shi har yanzu baka ce masa komai ba. Shi yasa wani lokaci sai a zace ana taimakawa mamaci alhalin kuma ana yin wani abu na kidahumanci wanda ba taimakon mamacin yake yi ba. Saboda haka baya daga cikin koyarwar Manzo sallallahu alaihi wa sallam.
To sai Kabir, wato Khalifa M Kabir yake cewa me hukuncin wanda ya rantsuwa akan cewa sai ɗalibarsa ta zo da mahaifinta sai kuma ta zo da yayanta aka sasanta, shin kafara ta hukunta kenan?
Duk sanda ka yi rantsuwa ba za ka yi abu kaza ba, kuma ka yadda ka yi shi, ko ba za ka yi, ko za ka yi abu kaza kuma ka ki ka fasa, to wannan ita ce ake wa kafara. Wa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. So wannan shine abin da za ka yi wa kafara, duk sanda ka ce ba zan yi abu kaza ba, sai kuma ka ga ko aka baka baki, ko aka baka hakuri, ko kai da kanka ka tausaya, sai ka ga bari ta yi, ko ko sai nayi kaza, sai daga baya ka ga kai abin da kace za ka yi fa bai dace ba, ko ko a'a akwai wanda ya fi shi zama alkhairi, sai ka ga bari ka canza, to sai kai kafara. Kafaran nan shine it'amu 10 masakin, ka ciyar da miskinai 10, aw kiswatuhum, ko ka tufatar da miskinai 10. Kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, mafi tsaka tsakin abin da ake ci a gari, ba mai wanda ko mai tsada ba, ba kuma wanda yake banzataccen abinci ba, wanda yake tsaka tsaki ne, masu dan tsaka tsakin samu suke amfani da shi. Min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba, ko ka tufatar da su, ko kuma ka yanta bai bawa ko baiwa in tsakar in akwai shi. To in babu waɗannan abubuwa uku ne, to shine Allah ya ce fa zallam ya jilfa siya musalaf da iya, wanda bai samu ba waɗannan abubuwa uku to sai ya yi azumin kwana uku. Shi azumin kwana uku sai ba a iya yin waɗannan ba. Yawanci mu mutane aka ce kafara, to azumi ake cewa za ka yi azumin kafara, a'a kafara sai an rasa waɗannan ɗaya daga cikin uku ɗin nan, da qamu 10 masakin kiswatuhum tahriru raqaba, anan kana da zabi a uku, kowanne ka zaba yayi. In ka za ka dauki ciyarwa ciyar, in ka dauki tufatarwa tufatar, in kana da baiwar za ka yanta inda lokacin su ne sai ka yanta. In ka rasa duka waɗannan, baka da kuɗin abinci ciyarwar, baka da kuɗin tufatarwar, ballantana maganar bawa, to shine aka ce fasiyamu 3 ayyam, to sai kai azumin kwana uku don haka kai yanzu in har kai ne kai abin to akwai wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka ambata za ka yi in kana da iko abin in baka da ikon yin waɗannan abubuwa uku na farko to sai kai azumin kwana uku.
To sai Aliyu Muhammad ya ce Allah ya ƙara mana lafiya. To shi matafi ne ya ce shin ya halatta ya yi sallah a mota?
Sallar farilla dole sai an fita an fuskanci alƙibla da farkonta a ƙarshe sai idan a inda ba za a iya fuskantar alƙibla ba kamar jirgin ruwa yana tafiya ko jirgin sama yana tafiya wannan ba ka iya canza masa direction ba ka cewa ba za ka kalli alƙibla domin a lokacin ma ba ka san kai kanka alƙibla ba kuma an gaya maka alƙibla jirgin na iya kwana to a nan ne amma mota ko doki ko raƙumi kana kai to za ka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam in zai sallar farilla sauka yake in zai sallar nafila ne yake fuskantar da abin hawansa gabas ya yi kabbara harama sannan sai ya sallar duk inda ta fuskanta amma sallar farilla sai ya sauka za ka kana cikin mota in nafila za ka yi in har nafila za ka yi in zai yiwu da wanda yake tuka mota akwai matsala ka tsire nafila a cikin mota ka je ka kada wani ko ka abin nan to mukaddara dai mutum zai yi ba ma ba da shawara a yi nafila a cikin mota saboda su can dabba ce da ake hawanta dabba gurin tafiya ta san abin da ta kaucewa ta amma mota ba ta da wannan kai ne mai janta haka kaga ba zai yi ka ce ka shagalta da nafila ba lokacin kana cikin kana shikara tukin mota to amma inda a ce kace mu farkar da hakan za a yi to za ka tsaya da mota sai ka fuskanci alƙibla kai kabbara harama to sai ka kuma ci gaba da sallah wannan zai yiwu ga fasinjan ka idan ku biyu ne ko su ka ce za su yi nafila ce to shi kiran bari mu sa motar gabas muka kalli alƙawo ko kai suka yi kabbara harama sai ka ci gaba da tuki su kuma suna nafila su wannan zai yiwu wannan amma a sallar nafila amma ba sallar farilla ba.
Ta sai saƙon Galiya ya dane ji shi kuma yake cewa malam na samu raka uku a sallah bayan na tashi domin ciko raka ɗaya sai wani ya bi ni muka ciko tare shi ne hukuncin sallar mu.
To me matsala a ciki ban ji me matsalar ba kawai dan ya bi ka kun ciko tare ba wani abu a ciki.
To sai Halil Rabi shi kuma ya ce malam tambayar sa ita ce yayin da alwala liman ta kare ya jawo wani daga bayansa shi wanda aka jawo zai yi sujjada kabli ko ba a ji ne bayan idar da sallar.
Shi wancan na farko wancan mai tambayar ta baya yana maganar watakila imamatul masbuq mun sha magana cewa masbuqi zai iya limanci babu wani hujja ba wata hujja karara da take nuna masbuqi ba zai limanci mun sha magana akan wannan saboda ka in yana tunanin shi masbuqi ne
shi
yana tunanin shi masbuqi ne wani ya zo ya bi shi sun yi sallah babu komai sallar su ta yi.
To sai shi wannan nabi shi ma yace idan alwalan liman ta warware ya janyo wani daga bayansa shin wanda aka janyo din bayan ya idar da sallar zai yi sujjada kabilin ne ko ba?
Babu sai idan dai akwai raman kabilin a kansu to ne ne zai yi ta amma babu ba wani dalilin da ba wata magana sujjada kabili ko ba bi waccan sallar ce aka ci gaba da ita.
Sakon Awwal Yakubu Munjibir shi kuma yace malam shin gaskiya ne idan liman yayi addu'ar bude sallah ya dauke wa mamu?
A'a mamu liman zai addu'ar sa mamu za su yi addu'ar su ba maganar wani ya dauke mu wani ana.
To sai shi ma ne kusan irin wancan tambayar ce cewar addu'ar bude sallah farilla ce ko kuma sunna?
Sunna ce bisa kauli mafi shahara da cewa akwai yan kadan daga cikin malamai wanda suka wajabta ta amma dai kauli wanda yake mafi inganci shine sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bace.
Sai sakon maman Afnan da Naufal take cewa malam ana bi na azumin waccan shekarar ban yi ba sakamakon lalura gashi kuma wannan ma da ya wuce ana bi na to malam ina so kuma na yi na nafila sai aka ce ai zan iya yi da niyya biyu shin hakan ya halatta ba laifi?
Ba ya za a yi ka yi azumin farilla da nafila a lokaci ɗaya farilla azumin farilla wani abu da yake wajibi a kanka nafila kuma wani abu ne wanda shi bai zama dole ba saboda ka kowanne zaman kansa yake za ki yi farilla ce amma nafila ba za su haɗu ba ka ce kina azumin farilla sannan kina azumin litinin kina azumin farilla sannan kina azumin inda nafila da nafila ne sai ta yi misali a ce arfa ta kama ran litinin ko abin nan ستة شوال بيوتك المتين يا سابا يلي تنندا الهميس ستة شوال كموس بيوتك اللي تنندا الهميس سيدا نير وقت لنا سنوني قد أبي زيو أما فر الله دا سنة بدرسو بدرسو بدرسو
كما لا إله ساكر الكري لما دك دك أنا مكاكر شنشرن أولنا نغرانا سيدي كفمي سلام أفهم فزاكو يأيكو لنا كساكو أنا متنبيرين كمريان دا مكان فدنا بوبن دا أكان أيكو ناسي فري تكو سفري biyar 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 hudu 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 daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar sai kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu haka zalika za ku aika mana ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Muhammad Awal Abdullahi da Mujahid Jafar Fage sai kuma Mustafa Zainal Adam ana sai da rasafin da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum
wa law anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما